أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وياك يا إخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مثلا جينا الهج محمد بن جني الجهر برنبر النبي أيو شابير رمضان هجرة ما إيشي صلى الله عليه وسلم وسوء إيدة تنيبه إلى أشهر لتنفس وقوم الشيئة ليدة أشهر لشدة دواة ترى شكرا الميلادية تدبو ميودة بكم جابوا قارة ألف تنبيوي كاتب مشجاة أشكين حيوي جابوا قسرة إن شاء الله. وانا هنا سوا يا جون مالم هنا سوا وي إن كرمتها قل هو الله أحد وإن كان لادن من ذي ثلاثة إن ستن أبن ديهو أشكي حديثة أنم صلى الله عليه وسلم وشين قل هو الله تعبين ثلث القرآن، قل هو الله سنى ديهو دي ثلث دي القرآن. فيوعد أشكما لمي سنشي أنا بياني إلن أبن تقل سا القرآن يازو دا بيان التوحيد، يازو دا بيان العبادة، ya zo da bayanin sakamako na waɗanda suka bi tauhidi ko kuma suka saba wa tauhidi. Waɗannan abubuwa su ne al-Qur'ani ya zo da su. Don haka idan muka kula za mu ga qul huwallahu ta kunshi tauhidi ne gaba ɗaya, tana bayanin tauhidi ne gaba ɗaya. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana daidai da sunan al-Qur'ani. Amma ba wai yana nufin tana daidai da sunan al-Qur'ani wajen karantawa ba. Idan ka karanta kowane harafi na al-Qur'ani tana samun lada a goma. Wannan ba yana nufin in ka karanta qul huwallahu sau uku kamar ka karance harafin al-Qur'ani ne gaba ɗaya. Wannan ba shine abin da ake nufi ba. Ana nufin tana daidai da sunan al-Qur'ani wajen bayanin irin abin da al-Qur'ani ya zo da shi. Wannan shine abin da ake nufi. In ba da haka ba ai sai a daina karanta Qur'ani, kowa ya karanta qul huwallahu uku ya kwanta. Shi ko wannan yana tambaya cewa idan yana karanta ko yana sauraron karatun Qur'ani ko tafsiri a FM ko VRTV da headphone. Abin da dai tabbai take cewa wai za a iya shiga masallaci abin nan banɗaki da headphone ɗin ku ne yana ji, wannan bai dace ba. Banɗaki ba guri ne da za ka shigar da sautin karatun al-Qur'ani a ciki ba, kamar yadda ba za ka shigar da kanka ka je ka buɗe karatun Qur'ani cikin banɗaki ba. Haka nan sauraronsa ya kamata ka bari sai ka fito. Wannan shi ne yafi daidai da karrama shi kansa al-Qur'ani, ko da a yasam ake yin sa, ko da a katin ne ka saka duk ɗaya ne. Wannan kuma yace a cikin suratul anbiya a lokacin da annabi Musa yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, wani irin zalunci ake nufi a nan? Zaluncin da ake nufi shine ya fita ya bar mutanensa ya yi fushi. Ai a cikin ayar wa zannu in dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لوكا شندي إبر موتا نسى يفشي الله ياتي يجي يكرا وصولوا أبار لتوهيدي ليه يا يكرا يا يكرا سوكي أنسى واشي لسيف سيفشي يبس وانا شيني ذالي شند أن لا يكرا. وانا كما yake cewa kowa ta ce ba ta da lafiya har tsawon shekara biyu. Azumi ya zo ya wuce, sai kuma bayan azumi tara shin za a yi mata ko ba za a ce, ko za a ciyar mata da mutum? idan azumin ya zo ya gaske ka cikin halin rashin lafiya sai yadda ba za ka iya azumin ba da tsammanin rashin lafiyar za ka warke karama bayan azumi kuma sai ka rasu babu komai a kai domin daman an ba ka dama ta jinkirta yin azumin a lokacin ko inda kuma a ce bayan azumin ya abin nan bayan ka samu lafiya an ɗau lokacin da ya kamata karama azumi kuma ka karama ba har kawai kaga lokacin ramuwa ya zo mata ba ta yi amfani da shi karama ba wannan shine za a ce ta mutu da azumi a kanta wacce ta mutu da azumi a kanta kamar yadda manzo Allah ya ce man mata wa alaihi sawm sama anhu waliyyu wani na kusa da shi sai ya maka wannan azumi saboda haka in tana da yaya maza ko mata waɗanda za su yi azumi na farilla wato baladanku mukallafai sai su yi masa wannan azumi wannan kuma yace mutum ne ya shafa magani a gemunsa yana nufin a haɓarsa domin ya fitar da gashi menene hukuncinsa wato shagiri ne ba ya da gemu sai yake sha'awar gemu sai ya shafa wani abu gemu ya fito na farko dai bai zama tilasta ya yi gemu ba ba laifin ka bari dan ba ya da gemu Allah ne bai zo ya ba shi ba in kuma ya shafa Allah ya ba shi wannan ma ba laifi ba ne ba komai a duka yanayin duk Allah ne zai ba shi shi ya hana shi kuma da ya shafa ɗin ma Allah zai ba shi menene hukuncin ladanci bayan imam idan ba a jin sautin imam sunna ne a yi a daga murya in ba a jin sautin imam in kuma ana jin sautin imam ko ba ta lokaci ne ka kaci ne bai dace ba menene hukuncin kwakula kunne ga mai azumi babu komai menene ne azumi kwakula kunne ko burushi ya yi da burushi ba komai bare kwakula kunne wannan kuma ta ce wannan ne ma'anar ubangiji dan wasu suna kiran Allah da sunan ubangiji ya kamata ko bai kamata ba irin masu wannan tambaya da take da alaka da harshe don harshe akwai suna da ake bawa Allah a duk harshe kowace al'umma saboda ka wannan al'umma ita ce za su hukunta harshe ta mu musulunci bai zo don ya gyara mutane yaren su ba a ce kuna fadar kaza a yaren ku ku daina fada ku dinga fadar kaza babu wannan a musulunci yare kuma shine abin da mutane suke fahimtar juran su da shi shi da ake kira yare a yau in aka samu wata al'umma ta koma gefe ta samu wani abu tana fahimtar juna suke da sun samu yare musulunci ba zai ce sun yi haramun ba tunda da ba yaren su yanzu suka samar da shi don haka ta larabawa suna kiran iyayen gidin su waɗanda suke ɗaukaka su sama da kowa suna kiran su arab musamman da alif da lam ɗin nan arab da alƙur'ani yanzu sai ya kira wa Allah da rabbus samawati wal ard ba a ce tun da dai da ji arab kun ana amfani da shi akan wani ba Allah ba sai kenan kada a kira Allah da shi wannan ba a same shi ba sannan as-sayyid kalma as-sayyid sayyid duk wani shugaba ana cewa shi sayyid amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu huwa as-sayyid ma'ana shi ke da shugabanci na hakika cikakken shugabanci na'am saboda haka za mu iya cewa ubangijin wannan gida da ya sa ubangiji Allah domin shi da yake da wannan suka ta ubangiji ya ɗin ya ina ima iya faɗa da Hausa na'am ubangijin ta ta ɗinka ta fita kowa saboda haka ba wani abu bane dan ka faɗa shin ya tsaya kai kike a wannan faɗa lokaci ne wasu kuma sai su rubuta takarda kamar application ba za su iya karɓa in za ka yi tambaya sai ka yi ta yadda ɗan kaɗan ba ka ɗauko wani tarihi ba ake da lokacin karanta wannan wannan kuma yake cewa mutum ne ya rubuta takardar saki ga matar shi amma bai ba ta ba kuma bai furta mata ba sai ya kwanta jiya har yau a lokacin binciken kayan shi sai aka tarar da wannan takardar a rubuce da kwanan wata ina matsayin wannan matar saki idan mutum ya rubuta ya kudurci saki to matar tasa in ya kudu saki saki yana bukatar kudi to yana bukatar niyya a zuci azama a zuci idan babu azama a zuci babu saki mutum zai iya rubutawa kuma yana tunanin ya saki din ko kai ya saki wannan ba ta saku ba mutum ya iya rubutawa kawai yana so ya gwada rubutun sa ne da ya iya rubutu ko bai yi ba wannan ba ta saku ba mutum ya iya rubutawa don barazana wannan ba ta saku ba sai idan ya rubuta tare da niyyar kuma zuciya cewa ya kuma saki mutumin da ya mutu ba za ka iya masa hukunci da wannan kudurin ba musamman ya gama zama da ita bai dauko ya ba ta ba ta yi akwai wani lokaci da ta bata masa rai ya yi wannan yunkurin kuma daga baya da ya bata bai yaga takardar ba sai dai ya aje ta a kwati ko kuma ta fada wani guri shi ba bai san ta fada ba ana bincike a kan ta ga kawai ta zo ta rushe ta alaƙar ki da ke tsakanin su ta haramta ta zagi saboda ya mutu wannan bai bai dace ba da yana da rai tambaye shi da an ga takarda me ita take ci sai take ta ne kuma ka saki ta amma bayan ya mutu ba za a hukunta masa hukunci da abin da yake rasa ba musamman ma ganin cewa ya bar duniya ba tare da ya dauko takardar ya ba ta inda take ta yake so yayi me zai hada ni nan ya nuna masa ko ya faɗa masa da baki cewa ya saki wannan rashin koyi takarda din har zuwa wannan lokacin shi yake nuna cewa zalle ba ya azamar da ya ji yaro da ita ba don haka bai kamata a yi masa hukunci da ya saki ta ba bayan ruwa wannan sallan yake ina matsayin kwanciyar ciki ne a musulunci dangane da rabon gado ai babu wani kwanciyar ciki a musulunci ko dai da ciki ko ba ciki wannan duk abu ne da yake auham ne rudu ne kawai na kwakwalwa cewa wai akwai wani kwanciyar ciki ko a da can akwai wasu malamai da suka ja da wannan tunani irin su Ibn Hazm a cikin littafin muhalla kuma maganganun sa masu kyau ce Allah ya sanya wa ciki kwana abin nan wata tara wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra to wannan wata tara din wato shine haddi al-aqsa na ciki na abin da ciki zai ba zai wuce wannan wata tara ba ci in ba zai wuce to ba zai fita daga cikin ƙasa wato ba zai fita goma annabi ya ga aka wannan cewa akwai wata da zai wata abin nan shekara ɗaya ko shekara abin nan shekara biyu ko shekara uku da ciki wannan kawai a hannu wani abu ne kawai na rudu a kwakwalwa hatta su kansu waɗanda suka yi cewa ana iya samun kwantaccen ciki din kamar babu malik yana cewa Muhammad ibn Ajlan ma abin nan matarsa ko babu sai yake cewa tana yin ciki wannan shekara uku yana hujja ne da wani abu da yake fitowa daga gidan makota amma ba nassi na alqur'ani shi yasa daga baya likitoci da suka zo suka yi bincike suka samu wannan babu shi maganar su sai daidai da maganar Ibn Hazm da ya yi ta wajen shekara kusan dubu wajen shekara dubu baya saboda haka babu da maganar kwantaccen ciki idan mace tana jin tana da ciki zuwa za a auna a gani da cikin ko ba ciki inda cikin to shi ke rai tana da ciki in ba ta da ciki babu maganar kuma wai yana a kwanci babu ku a kwanci bare har a zo ana tunanin a raba gado da shi ko fa ba a raba da shi yana nan har mutumin ya mutu da cikin an auna aka ga da cikin shi ke nan kun ga bayan shekara biyu ta haife shi mijin kuma bayan ya mutu da shekara biyu to kuma wannan sai a ji a yi wani binciken daban amma ba magana cewa wani kwantaccen ciki ba ne wannan ba ya da asali sai da tuna Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah raka 13 a cikin dare yanzu idan mutum ya yi raka'a 10 a tarawih ya halatta idan ya tashi cikin dare ya yi raka'a 13 koko a shafa'i da witri kawai zai yi to kaga wannan bai san me ya shafa'i ba me ya witri me ya tarawih me ya tahajjud wanda kuma da abu ɗaya ne tarawih shine tahajjud shine witri yawanci mutane ne ba iya fahimta ba sa iya ganewa in aka ce qiyamul layl قيام الليل يا شافع عندنا مش كثير التراويح ده كلمه التراويح ان ما بتذو احاديث بقى انا فقط مثلا التراويح saboda ba di kun saba idan kuka wata rak'o'i to dan zauna su huta sannan su tashi sai aka kira ki tarawih akwai tarwiha ba'da kulli rak'atayn aw ba'da iddati rak'at ana dan samu hutawa shikenan sai ake ce mata tarawih a wallahi zauna hadisi man sallat tarawih za ku ga wannan ba sunan qiyamul layl din da aka kira shi da wannan tarawih shine kuma tahajjud tahajjud ai shine ka tashi cikin dare kai ibada wa min al-layl ka tahajjud bihi nafila sallah da daddala ka tashi kai yin kuri kai ibada wannan sai sallar ta dare ita ce dai tahajjud ita ce kuma witri witri ana yi da raka'a daya ana yi da uku ana yi da biyar ana yi da bakwai ana yi da tara ana yi da sha daya ana yi da sha uku duk sanda aka yi sallah ta aka dora kai mara ta cike na ake so witri an gane ko in aka samu daya mara wacce ba ta da yar uwa suke na an samu su ana iya yin raka'a biyar gaba daya a hadi witri ba zama a tsakanin ya tabbata a sunna duk gaba daya sunan ka witri saboda kan ce annabi yana sallah raka a goma sha daya sha daya ko sha uku ana da su qiyamul layl din gaba daya ba ta tarawih da ba ta tahajjudi da ba ta wala da kuma ba wannan bambanci na'am wani kuma bukata ce da shi yace su ɗaliban ilimi da suna karuwa da ka'idojin nahwu da nasarfu da na balaga saboda haka a shimfiɗa magana wajen mutum wajen fayyace musu waɗannan ka'idoji to ni abin da na duba wato kaso 90 cikin 100 in ban yi mubalaga ba waɗanda ka'idojin nan ne ba su dama ba in ka ce za ka shimfiɗa magana a cikin ka'idojin nan to duk za a watsi don mutane za su ji ana yin wani yare ne sabo ba wanda suke yi akwai yiwuwar a cikin kuɗa aikin wannan maganganun a zo a yi ta irabi a ce an ce mukaffafa min al-mutaqqala wa ayyuha ayyuka ba kawai ne muna da wani sako babba da muke so mu isar balaga nahwu sarfu ilmi ne mai muhimmanci daga cikin ulumul ala wanda da yake so ya tumbatsa kware a ciki sai ya je ya ta su ilmi wato ya sa a gaban malami ya dauke ba wa cikin tafsiri zai dinga dan tafsira ba wannan ba abinda za ka fada in ka ji ka gane wani abu to da man san ka karanta ka gane za ka zo ana bayani sai ka kara gane wasu misalai ne ake fito maka in kuma mutum yana so a in abin da ya shafi nahiyar lugha da irabi yake so a cikin alqur'ani to dai ko dai ya duba littafin al-kashaf na al-maqsad cike yake da wannan ko at-tahrir wa at-tanwir na ibn ashur shi ma a cike yake da wannan zai samu abin da har zai gaji har ba baya gane wa shi zai samu inda ne zamu ce abin da misali duk sanda zamu zan fito karatu zan karanta littafin at-tahrir wa at-tanwir na ibn ashur a ce abubuwan da yake zubawa na nahwu da wani kalele ke magana a ce sai na zo nan na zube ka to sai mu bar abubuwa masu muhimmanci kuna ga dai yadda rayuwar take da abubuwa nan manyan manyan da suke bukatar tattauna su sai su cinye mana awa daya to shi yasa ko ina share su bana biyowa ta kasu da a ce zalla ku ne irin waɗanda suke bukatar shimbu da nahawu din da sarfi ba wasu can waje da suke jira su zo su sakonni to sai ne ka san hawa da sarfi din da ku ana zaune ba a ƙida ba a kyakkyawar fahimta ba a musulun ciya zaune ana maka nawo da kai ka yi haƙuri idan wata muɗa ta ba ta zo wanzu a ɗan jefa amma dai kada ka ɗauka wannan zai zai har ka ce a shimfiɗa magana ina zai yiwu a shimfiɗa magana irin menene hukuncin limamin uku su sallaci gawa daya a lokaci daya a ɗan sabi ba don san ana yin sabi liman uku a lokaci daya sallaci gawa daya wannan ban san shi ba a to ko sai ku je ku tambaye su ne ban san inda suka samu ne ina ga waɗannan su ba sai mu ci gaba da هل من شركائكم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.
ألا يا شيخ قل كتير هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ shin a cikin ababen da kuke tarayya da su da Allah akwai wanda yake fara halitta sannan ya maimaita ta? Qulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'id, sai Allah shine yake fara halitta, ya fara halitta sannan kuma shi yake sake maimaita ta. Fa anna tufakuna, ina ake karkatar da hankalinku? Anan Allah madaukakin sarki yana kawo ta hujja ce wacce ita ma tana nuna tsayantakarta a cikin ibada, tana nuna tsayantakarta a cikin uluhiyya, wanda da a ce su waɗannan mushrikai sun yi la'akari da ita ba za su haɗa Allah da wani ba. Kunga a ta farko, hujja ta farko, Allah maɗaukakin sarki ya ce a tambaye su, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر التي فسيقولون الله. سؤالكم سيأتى شيء قل كشيء هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ باوي أنت سأتي من الله. وأن كان هدوجي لفرقه وسأبوهاني ألالا دبيوا سجاد سجاية أكثر shi yasa Allah yake da an sama da wasu bayan fasa ya kulu nan ba. Amma a nan hujjoji na biyu, idan har sun sallama wa hujjoji na farko cewa Allah shi yake wannan aiki, to kamar ana cewa wajibi ne ku sallama wa hujja ta biyu. Allah yake shin cikin waɗanda kuke tarayya abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba, akwai wanda ya kirkiri halitta? Sun san babu, babu wanda ya halitta. Sun ba yu'iduhu, sannan ya maimaita halitta, wanda bai fara halitta ba ba zai sake yi ba. Sai ce kul ka ce da su, Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu, Allah shi yake kirkirar halitta, ya fare ta a lokacin da babu ita sannan kuma ya maimaita ta bayan ta wuce, bayan ta tafi. Suna ja a kan cewa Allah maɗaukakin sarki zai tashi mutane, man yuhyil izam wa hiya rayyim, waye zai tashi waɗannan ƙasusuwa bayan sun riddige? Suna ja da wannan. To amma Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo mutum dawo da halitta bayan an bayan ta wuce ta ƙare, sai Allah ya kawo ta cikin jerin hujjojin da ake kafa musu kusa da su, saboda ya nuna musu cewa in har sun yarda Allah shi ya yi halitta, to dai ba za su yarda ba zai iya maimaita. Shi ya sa ma ba a nemi ansar su ba, saboda akwai wani abu da suke ja a kanta, shi ne ba sun dawo da halitta bayan mutuwa. Shi ya sa a nan ba a ce fasa ya korona, saboda ai suna da shakka a kan batun i'adatul khalqi, sake dawo da halitta bayan da babu ita. To amma Allah maɗaukakin sarki yana nuna musu cewa ba abu ne da yake daidai da hankali ba, da tunani a ce wanda zai yi halitta a daidaita shi da wanda ba zai yi halitta ba. A gurare da dama Allah maɗaukakin sarki ya yi musu irin wannan hujjar. Allah yana cewa amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardh a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul nam ya gaya musu, ya ce wane ne yake farar halitta a lokacin da babu ita, sannan bayan mutuwar ka kuma ya dawo da ita, waye yake azurta ku daga sama da ƙasa? A ilahun ma'allah. Amsar sanan ya ce a gurin su, Allah shi yake wani. To akwai wani abin da za a bauta kuma tare da Allah? Babu. Ce ku kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku da kuka kauce ma wannan hujjar karfa, sai ku kawo saku hujjar in har gaskiya kuke faɗa. A wani gurin Allah maɗaukakin sarki yana cewa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah madaukakin sarki shine wanda ya halice ku yake azarta ku sannan ya karbi ranku sannan ya raya ku bayan mutuwa shin a cikin ababan da kuke hada Allah da shi akwai wanda yake wani abu koya yake daga cikin abubuwan nan da aka zana babu amsar da za ta ce eh akwai saboda haka Allah yake sarki ya tabbata gare shi gabarin da abin da kuke hada shi kuke tara shi kuke tarayya da shi da su a cikin sa sannan a wani gurin Allah madaukakin sarki yana cewa wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhluqun wa la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darran wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura sun rike abubuwan bauta ba Allah ba waɗanda ba za su halitta ba za su iya halittar kowane abu ba su ne ma ake halittawa su ne aka yi su ba za su amfanar wa kansu wani amfani ba ba za su cutar da kansu ba ba su mallaki su kashe ba ba su mallaki su raya ba ballantara su tashi mutum bayan mutuwarsa haka nan a wani wuri Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nas kuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin غير الله يرزقكم من السماء والارض يا قوم ثاني كتي da ni'imar da Allah ya muku shin akwai wani mahalicci ba Allah ba wanda yake muku ba ku arziki daga sama yake ba ku arziki daga ƙasa a wani guri yake cewa afa man yakhluqu kaman la yakhluqu yanzu a daidaita wanda zai yi halitta da wanda ba zai iya yin halitta ba am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fa tashabaha al-khalqu alayhi shin sun sanya ma Allah wasu ababen tarayya ne waɗanda su ma sun yi halitta kamar yadda Allah ya halitta don haka al'amarin ya rikice musu suka gane wa za su suka rasa wa za su bi babu shakka babu wannan don haka Allah yana nuna cewa mai hankali ba zai taɓa daidaita wanda baya cutarwa baya amfanarwa ba ya da ikon komai babu wani abu a hannunsa na alkhairi ko na sharri da zai iya yi ya daidaita shi da wanda yake jujjuya halitta yake tafiyar da duniya yake bayarwa yake hanawa yake kashewa yake rayawa ya daidaita shi wannan mai hankali ba zai yi wannan ba shi yasa kafirai lokacin da aka jefa su cikin wuta za su ce law kunna nasma'u aw na'qulu ma kunna fi hadha sa'id lalle da mun kasance muna ji hujjojin da ake gaya mana kuma muna aiki da hankalinmu to da ba za mu zama 'yan wuta ba barin aiki da hankalinsu shi yasa suka zama 'yan wuta suka daidaita waɗanda ba sa ji ba sa gani ba za su iya amfanarwa kansu komai ba suka daidaita su da waɗanda za su iya da suka daidaita su da Allah wanda shi ne yake yi musu waɗannan abubuwa shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam da yake kiran mahaifinsa zuwa ga tauhidi yake cewa ya abat lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni 'anka shay'an yaya zaka bauta wa wanda baya ji baya gani baya wadatar da kai komai yaya zaka bauta wa kamar bautar Allah saboda haka Allah ya ce fa anna tufakun ina ake tafiya da hankalinku ina ake tafiya da hankalinku wato ya ake karkatar da hankalinku ila al-ifki kaifa tusrafu uqulukum ila al-ifki a ja ku zuwa ga ƙarya bayan ga gaskiya ƙarar ana bayyana musu lalle abin a yi mamaki wanda Allah bai bashi hankali ba wala Allah ko saboda hauka ko kuma saboda dabba ne shi ne ba za a yi mamaki ba in aka ga ya kama hanyar da aka cutar da shi aka ga gadan-gadan ya su kwana ya tafi inda zai halaka amma wanda Allah ya bashi hankali ya bashi tunani ya kuma bashi damar ya yi aiki da wannan hankalin sannan kuma a zo ana ɗora shi akan tatsuniya ana ɗora shi akan ƙarya kuma ba zai tsaya yayi tunani da hankalin nan da Allah ya bashi ba babu shakka wannan abin ayi ba mai kyau shi ta Allah ne fa anna tufakun ina ake karkatar da ku zuwa ga ƙarya zuwa ga ƙage zuwa ga tatsuniya kamar abin da yake hujja ce karara Allah ya ci gaba da cewa kul
wa min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq فما لكم كيف الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
تسلق الله مدوك تنسلكي بايني أفتب تنها لسا شواشيكي لسا سند ألاك دا جينا جنجدك متوك سيقوم يذوب تنشيريا wanda tana da alaka da gina ruhin mutum wadannan abubuwa biyu tare suke tafiya kuma umban da Allah madaukakin sarki wanda shine salihu kulli shay babu wanda zai hada wadannan abubuwa guda biyu halitta da sanya wa halittar shiriya kuma a zuciya sai yace kul ka ce muku hal min shurakaikum man yahdi ila alhaq shin daga cikin ababan da kuke hada Allah da su akwai wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya wannan ma ba a bukatar alheri shi yasa ba bai zo da siga irin wancan wato abin yana tahowa ne aka zo da hujjar da kowa dole ya sallama domin aka fara da hujjar da kowa dole ya sallama kuma wannan hujjar ta farko za ta nufinci ta biyu sannan ta biyu za ta nufinci ta uku to an zo yadda za a kama mutum duk wanda kai ma wannan za su kama shi domin ilzami in ka yadda da ta farko wajibi ka yadda da ta biyu in ka yadda da ta biyu dole ka kuke yadda ka yadda inda a fara daga ta uku to sai ka ji abin bambantaki a fara da maganar shiryarwa zuwa ga gaskiya ai su suna ganin a kan gaskiya ne suna ganin a kan gaskiya ne da an ce akwai mai shiryarwa zuwa ga gaskiya sai su ce eh to ba wannan ake sai aka dauko musu daga hujjar da dole su yadda da ita in kuma suka yadda da ita to ta biyun ma wajibi su kama ta uku ma dole su kama to haka tartibin alqur'ani yake wannan yana daga cikin asrarul tartibin qur'an daga nan zaka san ba magana ce ta mutum ba magana ce ta ubangiji ce kul ka gaya musu hal min shurakaikum man yahdi ila alhaq cikin ababan da suke hada Allah da shi akwai wanda suke yake shirarwa zuwa ga gaskiya babu shakka tun da hujjar don farko sun kama wuyansu ba za su iya cewa komai ba za su yi shiru da Allah ce kun ka gaya ba Allahu yahdi lil haqq Allah shi ne yake shiryarwa zuwa ga gaskiya don kuma shi yake shiryarwa zuwa ga gaskiya afa man yahdi ila al haqq wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya din nan sa haqqu an yutaba shi yake cancanta a yi wa biyayya a bi shi sau da kafa amma la yahdi illa yuhda ko kuma wanda baya iya shiryuwa sai dai shi a shiryar da shi shi za a bi amma la kun kai fata ku ne me ya same ku ne yaya kuke irin wannan hukunci wato Allah madaukakin sarki shi yake shiryarwa zuwa ga gaskiya shi yake shiryar da dan adam zuwa ga abin da zai amfane shi yake nuna masa abin da yake maslaha ga rayuwarsa Allah shi yake wannan shi yasa za mu ga a kurare da dama Allah yana hada batun halitta da batun shiryarwa domin tabbatar da wato samuwar Allah guda ɗaya wanda ya cancanta abota masa Allahu allazi khalaqani fa huwa yahdi annabi Ibrahim abin da yake cewa ke Allah wanda shi ne ya halicce ni shi kuma ne zai shiryar da ya hada batun halitta da batun shiriya haka nan annabi Musa alaihi salam rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ubangijin mu wanda ya bawa kowanne halittarsa sannan kuma ya shiryar da kowa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al mar'a khalaqa fa sawwa qaddara fa hada hada halittar ta sannan ba ta shiryar ne domin wannan shi yake nuna kamala ta ubangiji da ya yi halittu gangar jiki da abin da zai samar ko ya kafa ya ba mu wannan gangar jiki wanzuwa sai kuma ya samar da abin da zai ba wa ruhin gangar jiki din shi ita ma rayuwa ita ce shiriya saboda haka a aya ta farko Allah ya faɗi halitta a aya ta biyu kuma Allah ya faɗi shiriya yace shi yake wannan shi ne zai nuna wa kowa abin da yake maslaharsa abin da ya dace da shi sawa'un mutum ne ko dabba duk Allah ne yake nuna musu abin da ya dace da maslaharsa ya dace da rayuwarsu waɗannan abubuwan da kuke bautawa ba za su iya nuna wa kansu wannan abubuwa ba sai dai a nuna musu ba za su nuna ma wani ba ballantana wato har abota musu ballantana har su cancanci abauta musu. Gumaka da za a bauta ba, in mai gungin nan ya zo ya ajiye shi guri, gungin nan bai isa ya motsa daga gurin ba. Saboda haka kowane irin bala'i zai zo sai dai ya iske shi ana. Ba zai iya motsawa ba, sai dai an ɗauke shi an canza masa guri. Shi ka ga kin ke control ɗinka. To kuma yaya za ka zauna kana bauta masa? Kana bautawa abin da kai ne za ka iya motsa shi ka kai shi nan ka ɗauke shi ka sake masa guri. Shi ne Allah ya ce afaman yahdi ila alhaqi, wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya, a haqqu an yuttaba, shi ya kamata shi ya fi cancanta abin. Amma la yahdi, wannan harafin yana da qira'o'i da yawa, wajen qira'a shida, wajen qira'a shida, amma wanda suka fi shahara su ne qira'ar da muke ji ta hafsu la yahdi, akwai la yahdi bi fathi alha ila jin take warku ko la yahdi, asalin sa la yahdi ne, akai idgamin ta'u ko fiddal, sannan akai naslu harakati ta'ila addal ila ma sun farko.
Na'am,
sannan la yahdi da kasrati alya, bi kasri alya wa sukun alha, la yahdi wa bikasr alya'i wal ha'i wa tashdid ala al-dal. Sannan kuma sai qira'at da la ya, amma la amma ahqu an yusaba, amma la yahda, fa amma la yahdi, la yahdi ya zama min hada al-qasid, akwai hada al-lahi alladhi yata'adda ila al-maf'ulayn, akwai kuma hada al-qasid alladhi la yahtaju ila المفعول الذي يكتفي بفاعله. أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ الله يقول لي يسامح كي إلو ونم كنتي الله يقول وما يتبع أكثرهم إلا ذنة يمت يا يوانشن سباء بنا تكي بي تيت أماني تيزتو يوانشن سباء بنا تكي بي تيزتو قلوب أبايا الله يجب أن يتجب أبايا a yayin da yake magana da su. Shuraka'ikum, hal min shuraka'ikum, gaba ɗayansu yake magana da su, da manyansu da ƙanana. Amma aya nan ta gaba sai ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum, mafiya yawayawancin su, ashe akwai kaɗai kenan, wanda ba haka suke ba. Wannan ma dai ya ƙara raunana su. To ana gaya musu cewa yawa yawaicin su wawaye ne, ba sa aiki da hankalin su, ana jan su ne kawai don abu shata ne a shakida, ba waɗanda suke tunani ne da hankali ba. Abinda ake labarta musu na tatsuniyoyi su yake ci yake jan su, ba sa aiki da hankalin su, ko da kuwa su manyan sun san ƙarya suke, su manyan sun san duk waɗannan abubuwa da aka faɗa haka suke, amma ba za su fito su gaya musu ba. Saura mafi yawa kuma bi suke yi, su ba su san zurfin ruwan ba, ba su san menene a ciki ba, ba su san da gwalgwalan da yake ciki ba, kawai abinda ake talabarta musu na tatsuniya shi yake jin su. At-taqlidul a'ma shine yake fito su, ba ta aiki da hankalinsu. Shi yasa Allah ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum, dan ya nuna muku cewa akwai wasu daga ciki masu hankali sun san cewa abin ƙarya ne amma ba su gani ba. Wannan ma yana ƙara rusa abin da suke kai, tunda masu hankalinsu sun san wauta ake yi, sun ki daidai nawa ne saboda wata maslaha da suke samu, ko ku a'a abin ma su suke su ake yi wa kai tsaye, don haka ba za su iya bari ba. Amma wawayen jahilan su ba komai suke bi ba sai da su. Shi yasa malamai suke cewa aslul dalal ittiba'u dhanni wal hawa, tushen ɓata, tushe na ɓata, ginshiki na ɓata shi ne bin zato da san zuciya, bin tsammani da san zuciya. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su a cikin suratul najm, in yattabi'una illa dhanna وما سهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى, ما قومي سكي بي بسيزة تو دا أبن دا لن سيكي سي أتو شي وانا بني بي بسيزة تو شي دي جاهد وانا باي دا كرا سي أبن دا أفت شورا بس أقوى وصف أبو قوى دا يتماتي سني أمقوي بس hanci ka ga shi mahjubi ka ga ka shi mahjubi a dinga yi a koyi a sirri to su waɗannan da su ne yake hujja su kawai su kuma manyan sun san ƙarya ne abinda suke kai su kuma san zuciya ne yake shi yasa Allah ya hada abin in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus da abinda zuciya take so soyayyen zuciya shi yasa Allah madaukakin sarki a gurare da dama yayi gargadi ya ja hankali akan dukkan wani amani wanda ya ci karo da nassin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to a jihar da shi kada mutum ya gina addinin sa akan amani kadai musamman abinda ya shafi aqidarsa a ce yana gina shi akan zato akan abinda ba shi da tabbas akan misalai ka bashi misali ce yanzu ka ga an ka dauko turare ka dauko ruwa wa yafi daraja aiki amma wa yafi amfani kawai akan ayi ta gina masa wannan kullum ayi ta aiki 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 akan misali a ja maka aya da hadisi mana ba a ce addini da misali an ce wannan abun ka yi shi za ka samu lada iri kaza kuma sai a ka aya da take haka ba ko hadisi da yake haka mu a tafiyar sunna ai ba a yadda ka iyakance wa abu lada ba in Allah bai iyakance ba annabi bai iyakance ba abinda aka iyakance masa lada sai ka faɗa man salla alayya wahidatan sallallahu biha alayhi ashara annabi ya faɗi wannan sai ka faɗa bai faɗi wannan ba bai faɗi wani abu ba ka ce ai annabi ya abinnan wanda bai yi talati da annabi za a gina masa wasu gidaje 70 a aljanna kowane gida 70 akwai yan mata 70 kowane ɗaki 70 akwai kaga aka ce ina ta wannan ta tsaya tana misali ai ba zai yi ba wa ya san menene yake cikin tafsir ubangiji ba sai shi ba shi yasa yake shi yake ahum yaquluna rahmatar rabbik su za su raba wannan rahmar da take cikin tafsir Allah shi yake rabawa to bai ce ga ka san wani ba ga ka san wani kai ka dauka kana masa bayani ga ka san ka da ina ka samu wannan saboda haka Allah a gurare da dama ya ja kunne akan a daina bin zato yace wa malahum bihi yana magana akan waɗanda suke abin nan suke da'awar cewa ababan bautar su suna da tarayya gurin Allah cikin wasu abubuwa Allah ce malahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an ba wani ilimi ke tattare da su ba amma ni kawai suke bi amma nan kuma ba zai wadatar musu da komai a gurin Allah ba kiristoci da suka ce an gicce annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki da ya tashi bayar musu martani yace zato suke bi malahum bihi min ilmin illa tibaa'a dhann wa ma qataluhu yaqina ba su da wani ilimi da yake nuna haka ilimin da za a same shi ta hanyar wahayi ba su da shi amma ni kawai suke bi Allah madaukakin sarki ya ce kun hal indakum min ilmin fa tukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa tahrusun kuna da wani ilimi da za ku fito mana da shi ku ce ga hujja alqur'ani hadisi ba komai kuke bi ba sai tsammani wa in antum illa tahrusuna ko ba komai kuke faɗa ba sai shaci faɗi Allah madaukakin sarki a wannan sura za mu ga yana wannan magana wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun waɗanda suka riƙe wasu ababen tarayya tare da Allah ba komai kuke bi ba sai tsammani Allah madaukakin sarki ce wa in hum illa yakhrusun shaci faɗi kawai suke yi haka nan Allah madaukakin sarki ce wa in kuntum akthara man fil ardi yudalluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun in kace zaka bi yawayawacin waɗanda suke doran ƙasa kace inda rubuji zaka bi to sai su ƙasar da kai su kai ka su baro domin ba komai suke bi ba sai tsammani sannan kuma ba komai suke yi ba sai shafi Allah madaukakin sarki ya nuna mushrikan farko wannan mummunan tsammani da suke yi ga ubangijin su shine ya kai su ga halaka yace wa ma kuntum tastakiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum wala zalat walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun wa dhalikum dhallukum alladhi zanantum bi rabbikum arjaakum fa asbahtum min al-khasirin Allah yake cewa abinda kuke boyewa ba ku kasance kuna boyewa ba sai saboda tsammanin da kuke cewa jin ku da ganin da fatin ku ba za su yi muku da so ba, ba za su muku shaida ba a ranar gobe kiyama, ce wannan zato ne kawai kuke yi, cewa Allah bai san yawancin abinda kuke aikatawa. Wannan zaton da kuke yi da Ubangijinku shi da ya halakar da ku, shi ya halakar da ku har kuka waye gari cikin hasarari. Shi yasa malamai suke cewa ba a aiki da hadisi da'if, hadisin da yake mai rauni, hadisin da malamai suka ce mai rauni ne. Akwai hadisi maudu'i, hadisi na ƙarya, tanjabu, baragurbi, zuki, wannan da an faɗe shi kawai maganarsa ta ƙarya, ce hadisi ne na ƙarya, haramun ne ma ka kawo shi ba kai bayanin ƙarya ba. Shi ko karanta shi in ba tare da bayani ba haramun ne, dole ka ce wannan hadisi ƙarya a kai wa manzon Allah, amma ka karanta ka yi shiru haramun. من حدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. wanda duk zai faɗi wani hadisin da malamai suka san shi a matsayin ƙarya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa manzo Allah ƙarya. Shi ma da ya faranta da yi wa mutane bayani da yana daga cikin waɗanda suka yi wa manzo Allah ƙarya. To kuma akwai hadisin da yake da'if, akwai da'ifun jidda wanda launinsa ya yi tsanani, shi bai kai wancan ba. Ba a gama sakankan cewa ƙarya ce ba, amma 90% malamai sun samu gamsuwar cewa wannan hadisin ba na manzo Allah ba. Akwai kuma shi ne kaso na uku da'if, wanda ake cewa mai rauni, wanda malamai suke cewa wannan shakka ce, ana taraddudi, da Allah ya faɗa bai faɗa ba, to bai kamata ka jingina manzo Allah ba, don ya shiga cikin da'irar zato. Allah kuma bai bautar da mu ba a kan irin wannan zaton, ba a ɗora mu bauta wa Allah a kan irin wannan zaton ba. Akwai abinda malamai suke kira al-dhannur rajih, wanda ba shi ne wannan ba, wannan dhannu ne al-mutasawi tarafaini, da shakkar da shak ihtimalin sawab da ihtimalin khata sun zama daidai, to wannan shi ma ba a bauta wa Allah ne. Yawancin ma waɗannan hadisan da muke cin karo da su, yawanci ma na cikin ashin farko ne, yawancinsu na ƙarya ne, ba ma wai raunana ne kawai ba, hadisai ne na ƙarya dane ne, su aka fi riƙewa, su aka fi tallatawa, domin yawanci wanda za su riƙi ƙarya za su tafi a kan ƙarya, ba za su samu abinda zai tallafa wa ƙaryan nan ba sai irin waɗannan hadisan. Shi yasa ba sa so ma su ga suna jan hadisi kada cewa zai yana ƙarya, kuma yanzu duk ilimi ya yi zurfi, yara dukkansu ya waye, ashe ba duk abinda aka ce ƙala rasulullahi bane ya kamata ba. In mutum ya faɗa abu kana shakka, to a ina yake, wa ya ruwaito me malamai suka faɗa a kai, musamman in akwai imuwa a ciki, to yanzu mutane kansu ya waye. To shi yasa yanzu sai ga mutum ya ja hadisi gabansa yana faɗuwa, kada a ce yaya malam hadisin da ka ja yaya yake, wani yana jan hadisi ya ce to ko da dai yake na san dai mai rauni ne, to amma dai ai aiki ai da mai rauni ba, to wannan ma ba a yadda kai aiki da mai raunin ba, domin zato ne shakka ce, taraddudi ake yi, bai kamata ka jingina wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba abinda ake taraddudi a kansu. Waɗanda ma suka ce ai aiki da hadisi da'if, cikin malamai wasu sharuɗa suka kawo, sharaɗin da idan ka ce za ka aiki da su gara ka tattara hadisin ka aiki. Na farko aka ce ka tabbata launin nasa bai tsananta ba, wannan me yake buƙata? Yana buƙatar ka yi bincike, ya zama da kana da ilimi na ka yi bincike, to ka kawo hadisi an ce sai ka koma gadi ne, ka ga mutum aiki bai taso ba. Binciken nan kuma sai kana da wato alat da za ka yi binciken, sai kana da na'urar ilimin da za ka bincika har ka gano, in ba ka da shi ka ga dole ka haƙura, ba aiki ne na awam ba gama gari. A malaman ma sai waɗanda suke malaman hadisi, sune za su iya gane cewa hadisi yana da kyau ko ba da kyau idan wani sai ya tsananta ko bai tsananta ba.
Na'am.
Sannan abu na biyu suka ce kada ka yarda lokacin da za ka yi aikin da shi ka ɗauka a zuciyarka manzo Allah ne ya faɗa. Kaga tun daga nan an sage maka gwiwa. An ce kai aiki da abu amma Allah ya taqida inda al'amali bihi thubutun. Kada ka kudurta manzo Allah ya faɗa. Me amfanin ka dinga yin aikin da baka yarda cewa a zuciyarka manzo Allah ne ya saka ba. Allah ya ce qala ramadana imanan bi annahu min shar'i Allah. Kai imani kan shari'a ce ta Allah da ta zo a Al-Qur'ani ko hadisi. Sannan ka fahimta ta. To wannan an ce kada kai tare da wannan imani. Kaga nan ma an rubuce. An rushe abu. Sannan na uku Allah ya shahira al-amala bihi. Kada ka zo ka yi aiki da shi cikin jama'a. Kai a koyi. Kaga mai amfani ibadar da ba a so ka nuna wa mutane ita. An ce ka koyi lokacin da kake aikin ka koyi. To shi ma wannan kaga da zai sa maka ɗan damuwa. Ke ibadar ka amma kai kadai ake so ka kawai ya san kana irin wannan ibadar. Sannan abu na hudu suka ce an yandari da tahta aslin sahihin ma'mudin bihi. Ya zamana hadisin ya zo da wani abu sahihi ya zo karkashin wata hujja sahihiya. In sallah ce ya zama akwai hadisin da ya zo a kanta sahihi. To in akwai hadisi sahihi me za ka koma da sahihi? Ka zama yana wani amfani. Sai ka koma ka yi ka sahihi. Kuma ka duba hadisan da muke da su sahihai wanda suke matakin ahadithu sahiha wal ahadithu al hasana suna nan birjit littafin Bukhari da Muslim ma kawai hadisan da suka kunsa nawa ne dubunnai ne. To shi mun gama aiki da wannan hadisan sahihai ne har muke kalan hadisai da isai. An sai ka bari sai ka gama da sahihi sai ka je neman da isai amma sai ka je wani a bashi ko da isai ne to ka je kai aiki da sahihi ba. Sahihi ya wadatar da ba mu bukatar wani abu da'i da za mu gina addinin mu akan irin wannan abu wanda ba ya da tabbata. To shi yasa malamai suke cewa dole ne a tace addini daga waɗannan abubuwa guda biyu. A tace aqida daga shirka, a tace ibada daga bid'a, sannan kuma ilimi shi ma a tace shi daga irin wasu abubuwa da suka shiga ciki irin maganganu waɗanda ba su da tushe ba su da inganci wanda ake jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malamai sun yi aiki akan wannan janibi wanda ka tafi bai sani ba ragwanci ne hana shi sai amma da ka tafi suna nan waga gan da ka tafi da malamai suka rubuta iya rayuwarka ba za ka iya cewa ka gama sayan su ba ka tara a gidanka musamman a janibin hadisi. Kai sai kuma kullun zaka dinga jin sabobi, kullun zaka dinga jin littafai da aka gano waɗanda malamai magabatan suka rubuta a fannin hadisi. Babu fannin da aka yi masa rubutu a cikin addinin musulunci wagagen littafai masu yawan gaske irin fannin hadisi. Saboda haka an yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima da babu wani wanda ya samu irin wannan hidima din cikin al'umma. Saboda haka in kana so ka san hadisi kyakkyawa ne ko ba kyakkyawa ne wannan ilimin yana nan a shimfiɗe. Illa iyaka kawai ka fitar da kasala daga jikinka ka tsaya kai ilimi. Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa zanna yawai su ba abinda suke bi sai da wa inna zanna la yughni min al-haqq shay'a. Shi ko zato ba zai wadatar da komai ba dangane da gaskiya. Akwai az-zannu ar-raji wanda ake aiki da shi a cikin babin furu'a na ibada. Az-zannu ar-raji shi ne zaton da yake kusa da yaƙini shi ne malamai suke kira azzannin raji. Alƙur'ani ya zo da bayani irin wannan fa in tsallaka haka la junaha alayhi ma an yataraja'a in zanna an yuqima hududan ba. Kaga wannan zaton ba irin wancan ba, wato suna jin tabbas in suka koma bayan sun rabu, in suka koma bayan an yi masa saki uku ta yi aure ta fito. Allah ce babu laifi in sun samu sakankancewa, wato sun samu zato mai ƙarfi cewa za su tsayar da haddin Ubangiji. Haka nan a cikin suratu Yusuf Allah ya ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhuma udkurni inda rabbik. Annabi Yusuf yake cewa ga wanda dhanna annahu najin minhuma, cikin mutanen dan guda biyu da suka bashi labarin sun yi mafarki, sai yake ga wa ɗaya da ya yi tsammanin. A nan tsammanin sa yana da ƙarfi saboda yayi mafarki kuma ya fassara masa mafarkin sa shi kuma annabi Yusuf Allah ya bashi sanin binnan fassarar mafarki wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith Allah ya sanar da shi fassarar mafarki don haka yayi amfani da wannan ilimin da ya sanar da shi shi yasa tsammanin sa anan ya zama mai karfi haka nan Allah yake cewa laula istami'tumuhu ذل المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين يعني عندما أكبر سيدة عائشة آجي التي دعا أشيء لوك تشند مؤمنات كجين كوكو كجكو مؤمنات ذل المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا مؤمنين مذاب ما تسمي وقنص أمانا الخير سمي وقنص إحاوان جكو سنشي وندن آجي مبيني حكا نرسل إسر النبي داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقرر راكعا وأناب هذا أنا يا أيكي ذا أماني ذا يثبت ينا ذا يكيري أكنت سورة ذا أماني ينا ذوى ذا ما أنا فيكيري ما أشيء القرآن وإنما يكي ذوى ذا ما أنا يكيري الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يظنون كذا أنا ذاتوني ذا ما أنا يكيري وأن سكي ذا يكيري إني ظننت أني ملاق الحساب to ne wanda yake ya kai mataki na yakini saboda haka ana iya samun zato ya kai mataki da ya kusanci yakini ko kuma ya kai mataki na yakini wannan ba shi aka hana ai aiki da shi ba lokacin da Allah madaukakin sarki ya farlanta mana a shari'arsa idan ma mutum yayi zina aka kama shi da shaidu hudu wanda za su shaida cewa sun gan shi yayi ai masa rajina kila wannan hukunci an gina shi ne akan azzalul ghalib da wuya ne a ce hududin nan duk su haɗu su yi ƙarya irin ɗaya musamman ma kuma an tabbatar da cewa mutane ne adalai an tabbatar da adalcin su to da wuya a ce su haɗa baki don su ci wannan mutum to amma akwai ihtimali akwai wani abu a hankalce ka ce ta yi to amma wani ihtimali ne ba yi jiddan wani abu ne a nesa yake da hankali ƙwarai da ba za a kawo shi ba to wannan shine malamai suke kira azzannin rajin mun yi wannan togaciya dan kada wani yazo ya ce ai akwai inda aka ce ai aiki da zato saboda haka bai ne ne dan mun yi aiki da zato to akwai zaton da ake magana akwai kuma wanda ake cewa la yughni min al-haqqi shay'a ka gina abu akan tatsuniya kawai ko akan wani abin da baya da wata ruwaya sahihiya ingantacciya da malamai suka inganta ta babu shakka wannan zato ne bai kamata ka gina mutane addinin ka akan ta ba ballantana ka gina shi akan cewa ai ka ga manzon Allah ko wani daga baya shekara 2000 ya zo ya haɗu da manzon Allah a jazira Algeria ko a Morocco ya ba shi wani abu Allah ya kuskin sarki ya kiyaye ya ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi